الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يودر سمنا 33 kenan a cikin 34 na'am a cikin karatun mu na ijiya a yau yau sha nawa kenan sha biyar ga watan Jumada Thaniya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 431 wanda wannan rana ce daidai da 28 ga watan tara yau shakara yau 29 na'am yau 29 na'am yau 29 ga watan 5 na shekara ta 2010 ta miladiya. Za mu ci gaba da fasalin da muke ciki, shi ne fasalin mustahabban sallah. Mustahabban sallah kamar yadda yake 30 sai za mu tashi inda yake cewa wa aqdil khinsar wal binsar wal wusta min al yad al yumna. Yana daga cikin mustahabban sallah عقد الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى وتمتي يا ثوري وتقول لي اياك انسى الخنصر شنو انكر من اياك والبنصر وندي في بنصا والوسطى وندي في بنصا نتكيا يا واتو يا ثوري ودنا اياك غدا اوكو يا ثوري سو هكا معناه يساكو اكن تافن هننسا ya sanya wato samansu a kan takan hannunka. Ma dalis sababata wal ibham, yana nitsar da as-sababa. As-sababa ita ce ne yin tasbihi. Ana abin da ake ce mata as-sababa, wato da ita ake zagi. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يو درسنا 33 kenan a cikin 34 na'am a cikin karatun mu na ijiya a yau yau sha nawa kenan sha biyar ga watan Jumada Thaniya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 431 wanda wannan rana ce daidai da 28 ga watan tara yau 29 na'am yau 29 na'am yau 29 ga watan 5 na shekara ta 2010 ta miladiya. Za mu ci gaba da fasalin da muke ciki, shi ne fasalin mustahabban sallah kamar yadda yake 30 kai. Za mu tashi inda yake cewa wa aqdul khinsar wal binsar wal wusta min al yad al yumna. Yana daga cikin mustahabban sallah عقد الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى وتمتي يا ثوري وتقول لي اياك انسى الخنصر شنو انكر من اياك والبنصر وندي يكي بنصا والوسطى وندي يكي بنصا نتكيا يا واتو يا ثوري ودنن اياك غدا اوكو يا ثوري سو هكا معناه يساسو اكن تافن هننسا يا سنيا واتو samansu a kan tafin hannunsa. Ma danis sababata wal ibham, yana nitsar da as-sababa. As-sababa ita ce ne yin tasbihi. Ana abin da ake ce mata as-sababa, wato da ita ake zagi. In za ta faɗa mutum mummunan magana, da ita za ta nuna hancinsa. Yin as-sab daga zagi, ita ake ce mata as-sababa. To mutum ya miƙe as-sababa wal ibham, da babban ɗan yatsa ya miƙe su wato wannan shine sifar yadda hannun daman mutum zai kasance a cikin zaman tahiyya a maddan sababata wal ibhama minha fi tashahhudain a cikin tashahhud guda biyu wato a cikin tahiyyar farko da tahiyya ta biyu wato haka zai ya kulla waɗannan ɗan yatsu guda uku sannan ya miƙar da wannan ɗan yatsa nasa as-sababa da kuma al-ibham ya miƙar da su a haka wannan shine sifar a yadda hannun dama zai kasance a wajen yin tahiyyar farko da tahiyyar ƙarshe wa yuharriku as-sababa ya rinka motsa as-sababa wannan ɗan yatsan ya rinka motsa shi ويعتقد بالإشارة بها أنها مطردة للشيطان ينا إعتقاد يا إنديك موت هنو يا إنديك إشارة سوى من كورة الشيطان وتكورة الشيطان تكي يو يبسط اليسرى هنو سنهجوك و يبسطها يشمفت أشي يشمفت هنو سنهجو أكن شميسا ووضع اليدين نعم ولن wannan sunna wannan hai'a ta yanda daya yanda hannun mutum zai kasance a cikin sallah lokacin tashahhud guda biyu ita ma mustahabbi ce wannan hai'a wato mutum in yazo wajen yin zaman tahiyya ta farko da ta ƙarshe zai sanya hannunsa na hagu akan cinyarsa ta hagu hannunsa na dama akan cinyarsa na dama amma zai kulle hannun da wannan hai'a da ya ambata a nan wajen asalin wannan ya zo a hadisai da dama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan sifar sai yadda zai kulla hannu ya zo ne a hadisin Abdullahi ibn Zubair hadisin Abdullahi ibn Zubair yace ya kulle ɗan yatsunsa guda uku sannan ya dora as-sababa ala al-wusta ya dora al-ibham ala al-wusta wannan babban ɗan yatsun ya dora shi akan ɗan yatsunsa na tsakiya ya yushiru bis-sababa wannan yace hai'a daya hai'a ta biyu shi ne da ya zo a hadisin Abdullahi ɗan Umar hadisin Abdullahi ibn Umar shi ne ya kulle ɗan yatsun gabaki ɗaya ya ƙidul asabi gabaki ɗaya ya miƙar da as-sababa wato ɗan yatsun gabaki ɗaya ya danƙe su sannan ya miƙar da as-sababa wannan shi ne riwayar da ta zo a cikin Muwatta wannan yace ruwaya ta zo a cikin mota Abdullahi dan Umar ya ga wani yana sallah sai yake wasa da tsakuwa sai ya hana shi yace as-sunna a cikin sallah shine ka danƙe ɗan yatsunka ka yi ishara da as-sababa hai'a ta uku shine zo a hadisin Wa'il ibn Hujr cewa wato yana danƙe ɗan yatsu guda biyu kuma yayi ƙawanya da ɗan yatsan tsakiya da babban ɗan yatsa wato yayi ƙawanya haka an fahimta sannan ya miƙar da as-sababa duk wannan sufofi sun tabbata a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bal an ƙara a cikin wata riwayar cewar yana ɗan lankwasa wannan babban ɗan yatsun da yake nuni da shi yana ɗan lankwasa shi ba miƙar da shi a miƙe ba waɗansu sun ambata cewa yana miƙar da shi waɗansu kuma da suka ambata cewa a cikin miƙarwar yana ɗan lankwasa shi kaɗan saboda haka dukkaninsu sun tabbata a cikin sifar hai'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yana yi yayin da yake yin tahiyya sannan sunna ta biyu shine tahrik motsa wannan ɗan yatsa shi as-sababa ɗin a motsa shi kaga yace wa yuharriku as-sababa yana motsa as-sababa wannan ya zo a cikin hadisin Wa'il ibn Hujr cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yana yin tahiyya sawa'un ta farko ko ta ƙarshe in ya ɗaura hannun nasa na dama akan cinyarsa ta dama yuharrikuha yana motsa wannan hannun a wata riwayar yana motsa wannan ɗan yatsan kuma yace nan malam yace wa ya'taqidu bil isharati biha annaha mitradatun lishaytan ya itiqadi yayin da yake ishara da hannu cewa tana korar shaitan wato hikimar da yasa yake yin haka ba wai in yayi haka din yana nuna ishara da cewa yayi imani tauhidi yake ba wato itikadin da zai yi kenan. Abin da yasa malam ya ambaci wannan saboda abin da aka waito daga waɗansu daga cikin tabi'ai suka ce ishara da ɗan yatsan nan wato ya fi tsanani ga shaitan fiye da dukansa da gudumar ƙarfe. Lahiya ashaddu ala shaitan min alhadid, ta fi tsananin zafi ga shaitan bisa wato a ƙarfe, gudumar ƙarfe. To wato ma'ana yana korar da shaitan, yin haka ni ƙarwa yana korar da shaitan. Wannan aroto daga waɗansu daga cikin tabi'ai, wanda Imam Malik, malamin Imam Malik da ya rawaito wannan hadisin na Ibn Umar, Muslim Ibn Abi Maryam a cikin Muwatta, yake ya haɗu da wani bawan Allah da ya gaya masa cewa ya je ƙasar Sham, sai ya ga a wata kanisa wani ɗakin bauta na addinin Kirista a toshi, sai ya ga an zana hotunan annabawa a ciki. Kun san dama al'adar su ce suna yin wannan, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da mai koyi da su. An yi zanen annabawa, dukkan annabawan nan an nuno su suna zaune irin zamantahiya suna wannan isharar, dukkanin su. Shi yasa ne wannan isnadi ne sahihi, kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce isnadi ne sahihi ga wannan kissar, na shi wanda ya gani daga wajen wanda Muslim Ibn Abi Maryam yake ba da kissar, wanda yake ƙarfafa cewar musulmi wato sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta tabbatar da abin da annabawa suke a kai. Yanzu kaga wanda suke da, kaga a cikin su bani Isra'il su suke da annabawa da yawa, to amma annabawan nasu abin da suke a kai su bani Isra'il a yau ba a kansu suke ba. Wanda suke a kan abin da annabawan bani Isra'il suke a kai musulmi ne, wato wannan hay'a ita ce hay'ar sallar annabawa. Cewa idan sun yi zaman tahiyya ɗin suna wannan, suna ishara da as-sababa. Wajen sanya hannun hagu kuwa an ce a sanya a kan cinyar hagu, a shimfiɗe, mutum ya shimfiɗa ba tare da ya matse ɗan yatsun ba, ba tare kuma da ya buɗa su sosai ba, bisa ɗabi'a. A wata riwayar na hadithin Wa'il ibn Hujr an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya damtsi wato gwiwarsa da hannunsa na hagu, ma'ana ya sanya hannunsa na hagu a kan gwiwar. Sauran riwayoyi kuma su yawa sun ambata cewa a kan cinyarsa yake ɗorawa, a kan cinyarsa yake. Saboda haka wanda ya nuna kan cewar ko ina mutum ya sanya babu laifi a kansa, ba a faɗi sifar yadda mutum zai rinka motsa ɗan yatsan nasa ba yayin da yake yin tahiyya. Babu wani hadisi da ya nuna yadda sifar motsawar yake. Saboda haka abin kula kawai shi ne mutum ya motsa ɗan yatsan nasa da hay'ar da take akwai tsoron Allah da ƙasƙantar da kai da ta dace da sallah ba da wasa ba. Amma a nan wajen a cikin sharhi na Iziya suna ambata cewar motsa ɗan yatsan ya zamanto yaminan wa shimala, wato daga hagu zuwa dama, ko ina mutum ya yi daga sama zuwa ƙasa, daga hagu zuwa dama, ko ya mutum ya yi babu laifi idan dai akwai khushu'i a cikin wannan hay'a ɗin. Sannan a lokacin tahiyya, kamar yadda ya ambata tahiyyar farko da tahiyya ta biyu, to wannan yana nuna kan cewar shi motsa ɗan yatsa ɗin nan daga zarar ka gama, idan kamar a tahiyya ta biyu ne da ake salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma addu'a, daga ka gama tahiyya shikenan ka gama motsawa, ba za ka motsa hannunka, ba za ka motsa ɗan yatsan ba yayin da kake salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wala yayin da kake yin addu'a. Nan a cikin littafi ya yi shuru a kan wannan, ya dai ce ya yi haka fi tashahhudaini. To zahirin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam na sifar sallarsa sun nuna kan cewar yana motsa hannayen har lokacin da yake yin addu'a, tunda kamar yadda wata riwayar ta zo, yuharrikuha yad'u biha, yana motsa ɗan yatsan yad'u biha, yana yin addu'a da ita. Yana daga cikin hay'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen addu'a, hatta a kan minbari in zai yi addu'a yakan yi ishara da ɗan yatsansa haka. Haka ma sayyidina Umar aka ruwaito yana koyi da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka isharar nan da motsa ɗan yatsan mutum zai ci gaba da yi hatta lokacin da zai yi salat, bayan ya gama tahiyya sannan yayin da yake salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan yayin da yake yin addu'a, har sai ya zo zai yi sallama, har ya yi sallama. To amma abin da akan yi idan an gama a yi haka, wato abu da ya tsunga baki ɗaya, wato kan cewa kamar mun gama, to wannan ba shi da asali. Wannan ba shi da asali, idan ka gama tahiyya wannan duk wani abu na hay'at sallah kuna gani dai yanda malaman nan suke ambata. In dai wani abu ne za a yi shi komai kankantar sa, sai an ambace shi a ce abu kaza mustahabbi ne. Kuma idan sun faɗa cewa ne mustahabbi din, tunda ba littafi ne na hadisi ba, mu kuma a cikin sharhi dai gwargwado abinda muka ga ya zo a cikin tafan hadisi na riwaya, sai mu tabbatar da asalin wannan abu. Duk wani abu da ake yi ya zama da yake ita sallah ibada ce, ita ibada asalinta tauqifi, ba za ka yi komai ba sai in an ce kai. To tunda ya zo da tauqifi haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, shi zani. Amma abinda ba a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba, wannan yin sa sai ya zama to bid'a a cikin sallah. Saboda haka wannan dabi'a, wannan abin nan da ake na idan an gama tahiyya a ɗaga hannaye haka an gama, wannan bid'a ne. Haka zalika abinda ƴan shi'a suke idan sun gama su doki cinyar su sau biyu ko sau uku, shi ma wannan bid'a ne, ba shi da asali. Shi wannan ma ya fi ma inkari, domin su abinda suka yi da wannan wai cewa suke yi khanal aminu khanal amin, waɗansu wato watsattun daga cikin ƴan shi'a, amma wanda suka fi kowaɗanne watsewa a cikinsu da suke cewa mala'ika Jibril ya yi ha'inci ya ɗauki annabci ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sayyidina Ali ba, saboda haka ya yi ha'inci, shi ne suke yin wannan suna cewa khanal amin khanal amin. An ce yin Isma'iliya ne suke yin haka. To su waɗanda su ba yan Isma'iliyan ba, su da suke bubbuga wannan cinyar tasu, su ba da suke yi wannan hay'a ce da bata zo a cikin sallah ba, da bata halarta mutum ya yi ta ba, domin bid'a ce, saboda babu madogara a kan yin wannan daga ayyukan manzon Allah salawatullahi wasalamuhu alaihi. Wa wad'ul yadaini ala rukbataini fi ruku', yana daga cikin mustahabban sallah, wad'ul yadaini ala rukbataini fi ruku', sanya hannu hannaye ala rukbataini akan wato gwiwoyi, fi ruku'i yayin ruku'u, wato yayin da mutum zai ruku'u ya sanya hannayensa akan gwiwarsa, kamar yadda haka aka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi. Ana cewa wa makkana yadayhi min rukbatayhi, ya tabbatar da hannuwansa akan wato gwiwoyinsa, kamar yadda zo a hadisin Abi Humayd As-Sa'idi, bal suka tufanta ma hatta muna mun wato irin wannan abin da ya kamata mu lura da shi, zamu ga girman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da komai kankantar abu na Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kiyaye shi, har suka tufanta cewa ɗan yatsun nasa na ɗan yatsun hannunsa su zamanto asfala min rukbatayhi, har wato su gangaro su zamanto a ƙasan gwiwar. Saboda haka wanda za a ga suna ruku'u, wajen ruku'u su kama ƙaurinsu ko kuma su sanya hannunsu a saman gwiwarsu, wannan saɓanin wannan sunna ne, sun rasa wannan aiki na sun rasa wannan mustahabbin da ya zo a cikin sifar sallah. A ɗora wato hannayen a kan gwiwa, za a ɗora su, sannan ƴan yatsun su gangaro daga kan gwiwar. Wannan kuma ya danganta da irin girman hannun mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam mun san mai gwaɓin gaɓoɓinsa ne, ba mai ƙaramin jiki ba ne. Don haka babu mamaki kan cewa yayin da zai sanya hannunsa a kan gwiwar tasa, ƴan yatsunsa har su yi ƙasan gwiwar ya zamanto wato sun taɓa saman ƙaurinsa. Wannan haka sahabbai suka sifanta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi. Sannan kuma yayin da zai san ɗan yatsun nasa su zamanto wato ya farraga su, ya bubbuɗa su, ba ya matse su ba, ba ya danɗe ɗan yatsun, wato ba ya mammatse ɗan yatsun ba, yayin da yake ɗora su akan gwiwarsa, bal wato ya bubbuɗa su kamar yadda aka sifanta sifar hannu Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake yin ruku'u. A hadisin Wa'il ibn Hujr yake, falamma raka'a farraja baina asabi'ihi wa lamma sajada damma asabi'ahu, ya mayyaza tsakanin wannan. A wajen ruku'u Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya buɗe hannayen nasa wajen kama gwiwar, wajen sujada kuwa damma asabi'ahu, sai ya tattara su ya haɗa su waje ɗaya, domin duk su fuskanci alƙibla, baya bubbuɗa su a zamanto sun karkace daga jihar alƙibla. To wannan ma mun gani ita ma wannan ma aikin mustahabbi ne, ya zo a cikin wato sifar ruku'in Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wad'uhuma حذو أذنيه أو قربهما في السجود دكما سنة أن يحنّي الناس دورا دكل وانسا وتديدي إن دكل وانسا تكي يسنّي حنّي كوكو سدا وتكل والناس في السجود يعين سجود وتعند مشين زي سجدا بازي سنّي حنّي ينسى بني أديدي wato daidai inda ciyoyinsa suke kamar yadda za ka ga waɗansu suna yi saboda kasala in mutum zai yi sujada sai ya ɗan taɓa ƙasa daidai nan ya sanya ya bar hannayen nasa a daidai kwiɓinsa ko daidai saitin cikinsa na'am a'a zai yi sujada ɗin ne ya miƙar da hannayensa domin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma rifa'a hadisin yace ma wanda bai iya sallah ba hadisin rifa'ata bin rafi yace wadda'im ala yadayka ka dogara akan hannayenka dogara akan hannaye ba za ta yi ba sai idan yayin da za ka yi sujada ka sanya hannayen naka a gaba suna daidai da inda kunnuwanka suke to haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito yayin sujada falamma sajada sajada baina kaffaihi haka wa Abu Humayd ya ce yayin da ya sujada sai sujada tsakanin hannayensa wato ya sanya kansa tsakanin hannayen naka shi yasa ka ga yace ka sanya wato ya sanya malam mai izziya yace ka sanya ɗan yatsun ka sanya tafin hannunka daura da kunnuwanka wato daura da inda kunnanka zai tsaya a wato in ka sanya ƙasan kanka a ƙasa ko kuma kusa da kunnuwan shine ka sanya su daidai kafaɗarka domin dama hai a biyu aka ruwaito a hadisin Abu Humayd yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana sujada baina kaffaihi ma'ana yana wato hannayen nasa suna daura da kunnuwansa حديث وائل ابن حجر عفوا حديث وائل ابن حجر يتي النبي صلى الله عليه وسلم ان سجد بين كفيه وكاين حنوانسا سنا دورا ده كنوانسا حديث ابو حميد كما يتي yana sanya hannuwansa daidai da daidai kafadunsa yayin da yake yin sujada wato ma'ana hannuwan nasa ba su gaba su sai ba su zaman to daidai inda kafadarsa take ma'ana kusa daidai kunnuwan nasa wanda wannan hai'a shine zai sa ya zaman cewa mutum ya dogara akan hannuwansa da sauran jikinsa idan kuwa mutum ya bar hannayensa a baya sai ya zaman cewa yayi sujada din ne kawai akan goshinsa da gwiwarsa da kafafunsa annabi domin hannu ba zai dauki komai ba na nauyin nasa shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum an umarce ni da ni sujada akan gabobi guda bakwai wato ma'ana kowace gaba ya zamanto tana da nasibi tana da rabo na nauyin mutum da na nauyin jikin mutum da za ta dauka yayin da mutum ya yi sujada wanda wannan hai'ar ba za ta tabbata ba sai idan mutum ya yi sujadan nan yanda aka ambata ma'ana ya sanya hannayensa a gaba ba ya sanya hannayensa a baya ba ko a tsakiyar jikinsa wannan ne ya sanya malamai suka sanya wannan a cikin sifofin wato a cikin mustahabban sallah ومدافعه الرجل في الرجل في السجود بين ركبتيه وبين مرفقيه وجنبيه وبين فخذيه ده كما نمجي يعين ده يكي يين سجدا ينيسنت بين ركبتيه ابن ده كي تكانو واتو بيوينسا معنى كده يمتو بيوينسا يعين ده يكي سجدا بل يبوط اسو يبوط بيوه ستدامة ده بيوه ستهبو كده يمتو اسو وبين مرفقيه هكذلك يمي واتو يبوئي تكانو واتو المرفقين ديوينسا يتجا سسما بايسين ينسي شنفو داسو أكثر دمو أنب صلى الله عليه وسلم يا كثن شينا هنا شنفو ترهنو كما يندك ريكي شنفو ترهنو وكان ينهى عن افتراش السبع عن الافتراش كافتراش السبع ينا هنا واتو متين شنفو ترهنو كما يندك واتو kare da namun daji ke shimfiɗa hannayensa an san yadda kare yake yi aiko yadda za ka ga shimfiɗa hannunsa wajen sujada idan mutum ka yi sujada ka sanya hannunka gwiwar hannunka a ƙasa ka yi wannan hai'a da aka hana bal an yi nafsi kamar yadda ya zo a hadisin Abu Humayd da hadisin Aisha ummul mu'minin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya yi sujada yujafi farraja yadayhi an janbayhi yana nisantar da wato hannayensa daga kwiɓin jikinsa kuma baya shimfiɗa hannayen nasa a ƙasa kamar yadda kare yake shimfiɗa hannunsa wa baina mirfaqaihi wa janbaihi kuma ya nisanta tsakanin gwiwoyinsa da aljambaini, wannan akwai abubuwa guda biyu a ciki, shine gwiwar hannunka ya zama to ka daga ta daga ƙasa, sannan kuma gwiwar hannunka ka nisanta ta daga jikinka, daga kwiɓin jikinka, ma'ana kada ka matse kanka wajen yin sujada, ka buɗe hannayenka. An sifanta buɗe hannayen da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin sallah da cewa ana yana buɗe hannayensa hatta yura bayadu ibqaihi, hatta yura bayadu ibqaihi, har sai an ga wato farin wato karkashin hannunsa, farin hamatarsa. Yasa aka ce fari, bayan kuma mun san hamata tana da gashi, baki ya kamata a ce ai ko, to yasa aka ce sai an ga farin wajen. Na'am, ahsan, barakallahu fi mubalagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen khisalul fitra, wannan sunna ta wato ayyukan tsarkake jiki na wato wanda daga ciki shine wato mutum ya rinka aske gashin hamata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to kamar kusan kullun a haka yake, shi yasa ne ma ake sifanta hamatarsa da fari in yi sujada. Abin da yasa ake iya, me yasa kuma ake iya gani, mu dai nan zai wahala a gani ko, to kada mutum ya ce ai sunna ne saboda haka dole sai dai sai da ishara zai yi sallah yanda za a ga al-ibtain. A'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yawan sifar da suke sanyawa wato rida ne mayafi, an zo kuma yanda mayafi yake ko, mayafi in mutum ya sujada haka za a iya ganin kasan hannunsa, to haka aka sifanta sifar sujadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bal aka ce hatta da wato ƴar akuya za ta iya wucewa tsakanin wato danƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙafa, saboda yanda yake ɗaga hannayen nasa ya kuma nisanta shi daga jikinsa, da akuya za ta iya wucewa za ta wuce ta nan wajen. To wannan hai'a ita ma wannan ma mustahabbi ne kamar yadda ambata anan, wa baina fakhidaihi, haka kuma ya nisanta tsakanin cinyoyinsa, ma'ana yayin da zai yi sujadar wato kada ya sanya cinyoyinsa su tsame da cikinsa, ya nisanta su ya raba su da cikinsa, kuma ya raba su da juna. An fahimta? Domin wani lokaci za ka ga saboda kasala mutum ya tashi yin sujada, daga zaune ɗin za ka ga kawai ya kwanta ya yi sujada, saboda haka cikin nasa yana kan cinyarsa. To wannan bai yi wannan ya saba sunna, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka sifanta kan cewa yana ɗago bayansa yayin sujada, wanda ɗago baya ɗin nan ba zai yiwu ba sai idan mutum ya nisanta abinda sai ya raba cinyarsa da cikinsa, kuma ya raba cinyoyinsa da juna. Duk wannan mustahabbi ne, domin haka aka sifanta sifar sujadar manzon Allah salawatullahi wasalamuhu alaihi. Wannan ga namiji kenan, wannan ga namiji, ma'ana wannan ya nuna cewa mafhumin wannan abinda za mu fahimta shine mace ita ba haka za ta yi ba. Mace a wajen wannan, a wajen Imam Malik ana so ta kada ta bubbuɗa sosai, domin bubbuɗawar zai sa al'aurar ta bayyana, zai iya sanya al'aurar ta bayyana a cikin sallah. In tace za ta zo ta buɗe wato in tace za ta buɗe hannayenta yanda take sujada, kaga sai mayafin ya faɗi, sai ya zamanto abinda ba ta so a janye jikinta, abinda bai dace ya bayyana ba a jikinta sai ya bayyana. To shi yasa aka mayar da wannan sunnar khassa ga mata, ai ga maza, amma mace ita za ta wato kakkame jikinta ne daidai gwargwado, idan ta matse cinyoyin nata, ta matse gwiwoyinta, ta matse hannayenta, duk babu laifi. Amma ita ma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana na mutum ya shimfiɗa hannunsa, ya shimfiɗa zira'insa a kan ƙasa, shi ma ya shafe ta, ya gama da ita, ita ma ba za ta yi wannan ba. Wato ma'ana ba za ta yi, inda za ka ga wani lokaci matan India da Pakistan suke yi ba, suna zaune in ana sujada za ku ganin su a masallaci sai su sanya hannunsu a nan a ƙasa haka, sannan suna daga zaune su sunkuya kawai, sannan su ɗago, babu bambanci tsakanin su, wato zama ne kawai, sai dai an sunkuya har gwiwa ta har wato goshi ya taɓa ƙasa, amma a zaune suke hannayen a haka, babu ɗago hannayen, babu ɗago bayan jikin. To wannan kuskure ne, domin wannan annabi hayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta, kuma halin da yayi ya game maza da mata, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam a dukkan wata sifa ta dabba da abubuwan da dabbobi suke yi ya hana mu yi ta a cikin ayyukan ibadan mu, ya hana mu yi wato abinda kamar yanda kaji suke caccaka wajen ɗiban abinci, ya hana mu irin wannan sujadar, ya hana mu durƙusa irin durƙusan raƙumi, ya hana mu shimfiɗa hannayenmu a ƙasa irin yadda kare yake shimfiɗa hannunsa, ya hana mu waiwaye irin yadda gila yake yin waiwaye. saboda haka wannan hani ya hada maza ya hada mata, dan haka mace za ta kakkame jikinta, amma wajen daga hannaye daga gwiwoyin hannunta daga kasa da raba shi da kasa da rashin shimfiɗa su, to ita ma nan wajen dole ne ta yi haka, za ta yi kamar yanda namiji zai yi. Bal a nan wajen duk da an ambace shi a cikin mustahabbi, amma idan mutum ya aikata shi, idan mutum ya aikata shi da gangan, to wannan ya saba ma Allah, domin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ne. Idan ya haka ya saba ma Allah, ba za a ce sujjadarsa bata yi ba, sallarsa ta ɓaci, amma ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma wannan hai'a ta sujjadar yadda aka ruwaito da wa'annan mustahabbai su ne za su sa mutum ya yi yadda aka ya yi sujjada, yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ce masa ya yi sujjada akan gaɓoɓi guda bakwai, sai ya zamanto kan cewar kowace gaɓa ta ɗauki nasibi ta nauyin mutum. To akwai batun cewar wajen bubbuɗawa, idan mutum in a cikin sallar jam'i ne, kaga kace za ka buɗa, kowa ma zai buɗa, yaya za a yi? Ba zai yi ba. Sallar ba za ta yi ba. Sallar ba za ta yi ba. Domin kace za ka buɗa, abinan za ka ture na kusa da kai ne. Shi ma in ya buɗa zai ture na kusa, sai sallar ta zama faɗa. To kaga ba zai yi ba a ce musulunci a cikin hikimarsa. Ba zai yi ba ya zamanto kan cewa sallar da za a zo bautan Allah kuma ya zamanto wajen faɗa da kokawa, da kowa ƙoƙari yake sauri ya je domin ya samu ya babbake, ba zai yi ba. To shi yasa ne aka ce isra'inu fi sujudi bil rukab, hadisi ne da yake malamai sun ba a fashi, amma wannan shi ne hikimar da aka fara. Wato ku dai muke maku wajen sujada da gwiwoyinku, ma'ana za ku iya jingina hannayenku akan gwiwa, za ku iya jingina hannayen naku akan gwiwa, wato busu akan gwiwoyinku, yanda zai zamanto kan cewar wannan bai sanya ku kun tokare dan uwanku wanda yake kusa da ku ba. Amma yanda mutum yake sallah shi kadai, ko yanda yake shi liman ne, to wannan zai koma ya zuwa ga asali na wannan sunna, da wato ne ya buɗe hannayensa ya buɗe jikinsa yayin da yake yin sujada. يسوى التكبير عند الشروع في أفعال الصلاة ينادج تكم بن صلى التكبير ينكبر عند الشروع في أفعال الصلاة يا ينفار أي فتأيكا صلى وتيا ينفار ركوع لوكت ذات كبر يا ينفار أبو هذا ركوع لوكت ذات كبر يا ينفار سنكيا وزوى دسجل لوكت ذات كبر وتيا باتيكا زم ركوع با ذاك شيء الله أكبر ba sai ka gama dagowa daga ruku'u ba za ka ce Allahu Akbar, a yayin da za ka fara sunkuyawa lokacin za ka fara cewa Allahu Akbar, yayin da ya zamanto kan cewa takbir din taka tana farawa da sunkuyo tana karewa da wato shiga cikin har ruku'u din, haka zalika sujada, haka zalika dagowa. Yace illa fi takbiratul qiyami li mithnatayn, sai a hali ɗaya shi ne yayin kabbara tsagowa miƙewa daga raka'a ta biyu, fa innahu yukabbiruha ba'da ma yastawi qa'ima, to shi a nan zai yi wannan kabbarar bayan ya daidaita a tsaye. Wato a sallar magarba da azahar da la'asar da isha, wanda mutum zai taso bayan ya yi tahiyar farko zuwa ga raka'a ta uku, to a nan wajen ba lokacin da kake so madagowa daga zaman za ka yi kabbara ba, sai ka tsaya ka daidaita a tsaye a ta yi sauya ƙa'iman, ka tsaya ka daidaita a tsaye sannan za ka yi kabbara. Wannan babu nassi akan wannan illa abinda aka ruwaito daga Abdullahi, daga Umar ibn Abdulaziz, daga cikin a'immatut tabi'in. Umar ibn Abdulaziz yana daga cikin halifofin musulunci masu adalci, masu istiqama, kuma yana daga cikin malamai, kuma kafin ya zamanto khalifa ya zauna a Madina, a wajen malaman Madina ya karatu ilminsa madani ne. To don haka shi ma ayyukansa da maganganunsa Imam Malik yake bibiyarsa, domin musamman Imam Malik baya fita daga abubuwan da yana mai da hankali akan abubuwan da suka tabbata daga malaman Madina. To Umar ibn Abdulaziz ana kirga shi a cikin malaman Madina saboda a hannunsu ya yi karatu, duk da daga baya a ƙarshen rayuwarsa ya koma Sham yayin da ya zama to khalifa, amma yayin da yake ya zauna ya zama gwamna na Madina ga Banu Umayya, kuma to yana daga cikin abin da aka ruwaito a wanda yake shine madogarar Imam Malik wajen wannan cewa shi tsagowa daga kabbara tsagowa daga raka'a ta biyu ita za ta sha bamban da sauran kabbarori sai mutum ya gama tsayawa akan ya gama tsayawa kam a tsaye sannan zai kabbara to gaskiya wannan sauran hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a zahirin su ya nuna kan cewar yayin da mutum yake dagowa ne zai kabbara dan haka sauran malamai kamar yadda yake mazhabar sauran a'immatu salasa Imam Abu Hanifa da Imam Shafi da Imam Ahmad ibn Hanbal hatta dagowa daga raka'a ta biyu din ma lokacin da mutum yake yin lokacin zai kabbara ne yayin da yake dagowar yayin da yake fara dagowar ya zama to ya gama yin kabbara yayin da ya tsaya a miƙe wanda wannan shine zahirin hadisai shi kuma wanda malam ya ambata a nan wajen mun ji madogarar sa shine maganar Umar ibn Abdul Aziz yace wa tawarruku fil julusain da yin tawarruk shine zama a wato fitin hagu fil julusain a cikin zama guda biyu menene zama guda biyu wanda zama guda biyu yake nufi tahiyar farko da tahiyar karshe wa baina sajdatayn da kuma zaman da ke tsakanin sujada guda biyu wato dukkan zama a cikin sallah a wajen Imam Malik hai a daya shine at-tawarruk ga sifar sa yace wa huwa shi sifar wannan zama shine an yufdi biwarikihi al-aisari ila al-ard wato ya zauna wato ya shimfida kwibin sa na hagu ya sanya kwibin sa na hagu ila al-ard zuwa ga kasa shine ya zauna akan kwibin sa na hagu kwibin duwawun sa na hagu ya zauna da shi akan kasa wa yukhriju rijlaihi jami'a min janibihi al-ayman ya fitar da hannaye kafafunsa guda biyu tafin kafafunsa ga baki daya min janibihi al-ayman daga gefen daman sa wa yansibu qadamahu al-yumna ya kafa hannu wato a kafarsa ta dama ya kafa ta akan kasa wa baqina ibhami al-yumna ila al-ard cikin babban dan yatsansa na hagu na dama ya zamanto yana kan kasa wato ya kafa dan yatsansa idan wannan ita ce kafar dama wannan dan yatsan ya zamanto yana kasa haka wa yada wa yusni al-yusra ita kuma kafar hagu ya shimfida ta ita kafar hagu ya shimfida ta wa yada kaffaihi ala fakhidaihi ya sanya tafukan hannayensa akan ciyoyinsa ina mubarak zo ka hau kan tebur kai wannan zama hau kan tebur zai dauke ka aiko eh ka kalli gaban ka kalli gaban kai tawarru ka yi nauyi Abubakar ne zai zo sauka Abubakar zo to yi tawarru yanda na fahimta ka fahimci sifar to zauna yawa to kan kai tawarru wannan shine tawarru kun ga ya zauna akan wannan shine warikihi al-yusra kwibin sa na dama a na hagu kwibin sa na hagu gashi ya zauna da shi akan kasa ya fitar da kafarsa ta hagu zuwa nan kafarsa ta dama ma ya fitar da ita kuma ya kafa kafar dama din ga babban dan yatsunsa ya kasa shi ya sa shi a kasa wannan shine hay'ar zama a wajen Imam Malik a dukkan zaman sallah tsakanin sujada da kuma a lokacin tahiyyar farko da lokacin tahiyya ta biyu kaka tafi zauna tukuna wannan dalilin sa shine hadisin Abdullahi dan Umar da Imam Malik ya ruwaito a cikin Muwatta ya ga wani daga cikin tabi'ai ya ga Abdullahi dan Umar yana harɗe an san harɗe ko harɗe ne ba sai an subanta shi ba kowa ya san harɗe yawa yana yin harɗe a cikin sallah sai shi ma yake yi sai ce kaga ɗan uwana ina da zarura kafafuna ba za su iya ɗauka na ba yace sunnar sallah shine ka zauna a haka to idan sahabi yace sunnar wa yake nufi ta Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shine madogarar Imam Malik akan wannan zaman Imam Shafi Imam Abu Hanifa shi kuma yace al-iftirash zauna akan wannan kafar ta hagu zaman yawa wannan zaman shine ake cewa al-iftirash
mutum ka shimfida kafarka ta hagu, ka kafa ta dama, ka zauna akan kafar taka ta hagu, akan cikinta, akan cikin tafin kafarka ta hagu. Wannan shine al-iftirash. A dukkan zama na sallah a wajen Abu Hanifa haka yake yi. Saboda shi kuma hujjarsa akwai hadisin Aisha radiyallahu anha da take a cikin sahih Muslim, da ta bayyana zaman Annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah cewa haka yake yi. Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa ai da Imam Ahmad su suke tafsir, suka ce idan zama ne wanda yake tsakanin sujada da kuma zama a cikin sujada farko, to wannan zaman za a yi. Idan kuma a tahiyar ƙarshe ce, idan a tahiyar ƙarshe ce, sai a zaman irin na Imam Malik tawarruk. An fahimta? Idan a zama dukkan zama na sallah irin wannan zaman za a yi, sai na tahiyar ƙarshe, na tahiyar ƙarshe a sallar asuba da sallar la'asar da sallar azahar da la'asar da magariba da isha da duk zaman da ake yin sallama a wajen Imam Shafi'i, sai a yi tawarruk. Shi kuma Imam Ahmad ba a wannan tawarruk din, sai a sallar magariba da sallar isha, dukkan zama irin wannan ne. Amma zaman sallama na sallar magariba ko na sallar isha, sai a yi tawarruk zaman da Imam Malik yake yi. Amma dukkan sallah mai raka'a biyu, to duk irin wannan zaman za a yi. An fahimta? Duk shikenan Abu Bakar bika. Abinda duk ya kawo wannan dukkan waɗannan ruwayoyi da aka yi, akwai hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka bayyana su. Mazhabar da tafi ƙarfi a nan wajen yanda hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna ita ce mazhabar Imam Ahmad. Mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal. Domin ta haɗa dukkan hadisan nan. Hadithan Abu Humayd al-Sa'idi shine madogaran Imam Shafi'i, shine ya bayyana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zama iri biyu yake a cikin sallah. Yake in yana zaune a cikin sallah, yana zama akan kafarsa ta hagu, shine iftirash irin wanda Abu Hanifa yayi, muka ce shine mazhabar Abu Hanifa. Yake fa idza kana fi jalsatihi allati fiha at-taslim qaddama al-yusra, yake qaddama al-yusra وقعد على مقعدته اليسرى ونصب اليمنى. يكي إذا ينا زو نزمن دي يكي يسلم سيقدم الدك فرهبو يزونا أكل واتو مزونا ستهبو شيني أكل واتو أعون تنهبو ونصب اليمنى يكفك فردام شيني يتورو كينا تكاجا يبندن تتكان النوع عندنا قدادي كما ينا بصفا تسلم بتكد زما قداديني. To shi yasa wannan ya zamanto hujjar Imam Ahmad cewa ba a zaman nan guda biyu, sai a sallar da take da zama biyu, shi ita ce magariba da isha da azhar da la'asar. Kowanne mutum ya ɗauka dukkaninsu, saboda dukkaninsu sun ce akwai madogara daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum ya yi kowanne digina da asali, kamar yadda Ibn Abdulbar ya ce, sunna ta tabbatar da kowanne daga cikinsu. Amma dai in mutum zai tara dukkan riwayat din wanda take mafi izini, tafi komai wato a fahimta da tafi inganci, tafi dacewa da dukkan riwayoyin da aka rubuta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine abin da Imam Ahmad ibn Hanbal ya tafi a kai, wallahu ta'ala a'lam. To yin wannan zama a wannan hay'ar shi ma mustahabbi ne. To da kun ga wajen sallah, mutum ba zai zauna yanda ya ga dama ba, shi ma an koya mana ga yanda zamu yi, an koya mana ga yanda zamu yi. Kuma yin haka yana daga cikin abin da ya tabbata a cikin sunna, domin sahabbai sun kiyaye wannan hay'ar, sun kiyaye yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan zaman. Abin da ke karfafa hadisin Abi Humayd al-Sa'idi da ya bambance nau'in zama guda biyu, shine cewa shi Abu Humayd al-Sa'idi saurayi ne daga cikin sahabbai, amma yana zaune ne a cikin majalisi sahabbai sun kai guda goma a wajen, daga cikin su hadda Abu Qatada al-Ansari, manya-manyan sahabbai. Yake jin na fi su sanin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah, suka ce kai yaushe ka zauna ka ci mu zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka yi wannan da'awa? Yace shi dai ya sani, ya kiyaye. Suka ce to kawo, sai ya sifanta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah. Sai suka ce eh, to haka ne, ta faɗa gaskiya. Kaga kenan abin da ya ambata a cikin hadisinsa, tamkar sahabbai goma ne suka ruwaito shi, da shi na 11, ko ba haka ba? To abin da ke karfafa riwayar ta kenan, yawan waɗanda suka ruwaito tare da shi. Saboda ya yi riwaya, sahabbai goma suka yi muwafaka da shi a kan riwayarsa, wanda hadisin sa yana cikin kutubu sita baki daya, yana cikin Bukhari da Muslim da sauran littafan sunna, wallahu ta'ala a'lam. Na'am.
Imam Ahmad cewa yi ana yin zama nau'i biyu idan sallah mai zama biyu ce mai tahiyya biyu wato sallan magariba da sallar azhar da la'asar da isha amma in ba mai zama biyu bace to zama nau'i ɗaya ake yi shine zaman istirash wato zama akan kafa kamar yadda hadisin Aisha ya nuna hadisin Aisha ta sifanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zamu kula shi cewa ita Aisha radiyallahu anha yawan sallar da take sifantawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata irin sallah ce nafila ce nafila ko annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu yake yana yin sallama ko ba haka ba idan da yana yin zaman tawarruk zama irin wanda Imam Shafi yake inda mutum zai yi zaman sallama wannan tawarruk din zai inda yana wannan tawarruk din yayin sallama da Aisha ta ruwaito da tana sifanta sallar ta ta nafila amma da tana sifanta sallar nafilar ta tace zaman sa a cikin sallah ga hay'ar sa yana zama ne akan kafar sa ta hagu ta ga nuna kan cewa kenan a sallar da ake zama daya wannan zaman yake ita ce sallar nafila da sallah mai raka'a amma idan ta zama ta mai raka'a uku ko hudu to shine zai bambanta tsakanin nau'in zaman ya sanya zaman sa na karshe daban a cikin zaman sa na farko kuma yana daga cikin hikimar da malamai suka ambata na wannan mugayara wato canza sifar zama da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a wajen raka'a ta uku da raka'a ta hudu cewar domin mai shigowa cikin sallah ya gane a wace raka'a ake ko ba haka ba idan mutum yana shigowa masallaci ya ga an yi tawarruk ya san yanzu za a yi sallama to duk da yake ba wannan ba hujja bane na waɗansu mutane kasan waɗansu mutane su zo suka ga ana sallah sai su zauna sai su tsaya su gani in yana zaune ya miƙe zuwa raka'a ta uku sai su shiga in bai miƙe zai sallama sai su je su fara sallar su wannan kuskure ne sun sanya wato sun yi makan su asarar shiga tare da liman domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan kuka zo ku same mu muna cikin sallah ku zamanto a cikin hay'ar da kuka same mu a ciki kuma yake fama adraktum fa sallu abinda duk kuka samu tare da liman ma'ana komai kankantar sa yi sallah da shi wa ma fatakum fa atimu abinda kuke muku ku cika saboda haka idan ka zo ka samu liman a cikin kowace hay'a ka zama tare da shi amma yana da ma'ana ka san a wace zama limamin ka yake yayin da ka zo ka same shi idan ka a zaman karshe ne ka ga daga nau'in zaman za ka gane idan a sallah asuba ne ka ga yana zaune zaman da ake yi irin zaman tunda zama ne gida ɗaya kawai ba ka buƙatar ka san a bambance maka zaman domin ka san wato ƙarshen sallah yake ko ba a ƙarshen sallah yake ba tunda zama guda ɗaya ne to wannan shine wata hikima da malamai suka ambata na yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mugayira wannan ya nuna wato hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wani abu da zaka gani na ayyukan sa sallallahu wasallam alaihi akwai hikima ga wanda Allah madaukakin sarki ya bude gidansa suka fahimta sai zaka ga malamai suna fitar da irin wannan hikimomi domin mu gani ni izna sannan yace wattayamunu bisalam yana daga cikin mustahabban sallah yin dama wajen yin sallama al-makruh sallama ta sallama ta fita daga cikin sallama ta farilla likulli musallin da dukkan mai sallah ma'ana da liman da mamu da mai sallah shi kadai al-fard in yazo yin sallama mai sallaman nan ta wato yayi tayammum ya karkata zuwa dama wannan mustahabbi ne wa dama da kan nasa kadan bi haythu tura safhatu wajhihi yanda zai zamanto har an ga wato gefen fuskarsa an ga wato kuncin sa yayin da ya juya wannan yana daga cikin yadda aka sifanta hay'ar sallamar annabi sallallahu alaihi wasallam kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayadu khaddihi wa an shimalihi assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayadu khaddihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallama ta dama har sai an ga wato farin kuncinsa wato ma'ana an ga gefen fuskarsa an san kunci ta gaba ake ganinsa ko al-khadd shine abinda ke tsakanin ido da baki abinda yake gefen hanci kenan to kaga idan mutum wanda yake gabanka ba za ka iya gani ba in ba ya juyo ta gefe ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yana juyowa ta gefensa wajen sallama to wannan juyawa ta fuskar dama mustahabbi ne amma ya yi shiru a ta fuskar hagu to ta fuskar hagu din ma mustahabbi ne saboda ya tabbata a cikin hadisi shi ma ya tabbata a cikin hadisi din annabi sallallahu alaihi wasallam والنظر الى موضع السجود في قيامه ينا دغ cikin mustahabban sallah mutun ya kalli bijira ya kalli wajen da zai yi sujada fi qiyamihi a wajen tsayuwarsa yayin da yake tsaye yayin da mutun yake tsaye ba gaba zai kalla ba sabanin wadansu wata riwaya a matsabar Imam Malik cewa mutun ya kalli gabansa wanda wannan shine yake sanya da yawa mutananmu zaka ga wato suna kalle-kalle a cikin sallah har wani yana cewa in kana so ka gane alamar dan Najeriya a cikin musulmin in ka je Makka in kana so ka gane alamar dan Najeriya ka duba ka ga me kalle-kalle a cikin sallah yana kalle-kalle kafin dan Najeriya ne to yawanci abin da yake sanya wannan kallon gaban da aka ce mutum ne sai ga mutum yana kallon gaba duk abin da ya zo ya wuce sai ya ji shi da kallo in ku da ya sunfi da kansa da wannan ya fi masa tsoron Allah to mutum ya kalli inda zai yi sujada a cikin sallah wannan mustahabbi ne dalilin wannan ku shine hadithin Ummu Salama hadithin Ummu Salama matar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ganinsa baya ketare mahallin sujadarsa haka zalika ya zo ma daga hadithin sayyidina Umar shi ma cewa a cikin sallah baya wuce ganinsa baya ketare mahallin sujadarsa wannan a wajen tsayuwa kenan to a wajen zama fa a wajen zama an ruwaita cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya ganinsa yana kafa shi a kan ɗan yatsan nan nasa da yake miƙar da shi an fahimta yayin da yake zaune lokacin da yake tahiya sai ya kalli ɗan yatsan nasa yake kallo idan mutum ya kalli ɗan yatsan nasa ya yi amma dai almuhim kada kallon mutum ya zamanto ya ɗaga shi yana kalle-kalle ya miƙar da shi ya zamanto har ya ƙetare bijiran da yake yin sujada wannan in yi haka bai aikata wannan mustahabbi din ba yace wa mubasharatul ardi aw ma tunbituhu bil wajhi wal kaffain da saduwa wato da sada gabbai da kasa ko kuma abin da yake fitowa daga kasa bil wajhi wal kaffain da fuskarsa da tafukan hannunsa wato ya zamanto cewa idan mutum zai yi sallah akan shimfiɗa to da fuskarsa da hannayensa ya tsora su a bayan ƙasa a doron ƙasa ko abin da yake ya tsoro daga ƙasa shine kamar abin da yake kamar an yi shi daga ƙasa kenan kamar daga ciyawa shine kamar tabarma banda abin da yake ba daga ƙasa ba kamar wato shimfiɗa wanda take ta irin carpet din nan wato yana daga cikin mustahabbi mutum ya sanya sujadarsa akan doron ƙasa ba akan shimfiɗa ba to wannan ba hujja bane ga waɗansu da suka zamanto mata zamanto alamar addinin su ƴan Shi'a cewa in suka tashi yin sujada ba sa in dai suka zo masallaci sai sun ɗauki ƙasa sun yi sujada a kan akwai wani ɗan tsingaro da suke yawo da za a ga in ka shiga masallacinsu akwai akwati guda da suke a ƙofar kowane masallaci kowace ƙofa suna yin akwati akwai ƴan wannan tsingaron kowa yana shigowa sai ya ɗauki tsingaro sai ya sanya shi a gabansa a kansa suke sujada in babu tsingaron sai su ɗauki takarda su sanya wai ba za su sujada a kan shimfiɗa ba domin sharaɗin sujada a wajensu ya zamanto a kan ƙasa ko a kan abin da yake asalinsa daga ƙasa shine kamar wato abin kamar tabarma da aka yi idan za ka ga suna yawo da tabarma wanda take ta kaba suna shimfiɗa ta a kanta suke yin sujada to wannan ba hujja ba babu hujja a kan wannan sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam masallacinsa babu shimfiɗa masallacinsa rairayi ne da yumɓuma kamar yadda aka ruwaito a hadisin abu sa'id al-khudri na sifan ran da Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daren lailatul qadr a wannan dare yace yayi mafarki ya gan shi yana sujada a cikin ruwa da yumɓu sai aka yi sallar asuba da aka yi sallah a cikin wannan dare sai aka yi ruwa to saboda yanda yanayin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake yoyo yake yi in ana ruwa saboda haka sai ya jike masallacin ya jike aka yi sallar asuba da aka yi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya fuskanci sahabbai sai aka goshinsa da saman hancinsa duk gasu nan lulluɓe da ruwa da yunƙu kamar yadda ya gani to kaga wannan ya nuna kan cewa kenan yana sujada a kan zahirin ƙasa ba a kan shimfiɗa ba duk da an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sujada a kan shimfiɗa kamar lokacin da ya je gidan Anas an kawo masa tabarma har ma tayi wato tayi baki saboda dauda da dadewa aka dan yayyafa ruwa aka karkade ta saboda a girmama bako sannan aka shimfida masa ya wuce gaba ya musu sallah saboda haka wannan ya nuna kanta babu laifi ai sallah akan shimfida to amma wajen sujada idan zaka yi sujada akan kasa din in akwai halin kai haka to wannan mustahabi ne yafi saboda akwai tawaliu a ciki da kuma koyi da yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi amma ba sharadi bane cewa in kai sujada akan shimfida sujadar ka bace ba in zai yi kai sujada akan kasa ko akan abin da fito daga cikin kasa din wannan shine yafi tare da cewa ba sharadi bane kuma wannan shine abin da malamin yake nunawa cewa yana daga cikin mustahabban sallah mutum ya yi sujada a bayan kasa wal mashyu ila salati bi waqarin wa sakina da tafiya zuwa ga sallah da nutsuwa da kuma wato da sakina al waqar shine nauyin wato wato rashin wasa kana ganin mutum yana tafiya yana waiwaye yana kallakalle to wannan ba shi da waqar as sakina ko wajen hayar ne ba mutum ya rinka tafiya bugugun ba a nitse to wannan abun biyu ake so a hada kada ka tafi zuwa ga sallah kana kallakalle kana waiwaye kana wasanni kana wargi har aka ce ma idan mutum zai to sallah kada ya rinka tashbih bainal asabi kana tafiya sallah kana hada ɗan yatsunka kamar yadda ya hadisin Abi Huraira haka dalika da sakina shine kada kai gaggawa domin hadisin wannan dalilin wannan shine hadisin Abi Huraira da Abu Qatada al-Ansari idza uqimat as-salah fa'tuha fala ta'tuha wa antum tas'un idan aka tayar da iqamat sallah kada ku tuho wajen sallah kuna gaggawa wato kuna gudu wa atuha wa alaykum as-sakinata wal waqar wa alaykum as-sakinata wal waqar kudu kuna tare da wato nutsuwa da wato da sakina kuma adraktum fa sallu abinda kuka samu ku sallah kuma fatakum fa atimu abinda kuke muku cika wannan bai kore mutum ya dan yi gaggawar tafiya ba wato ya dan yi sauri dan ya fi sallah kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi dan Umar ya fito daga Baqi' sai ji an tada iqama sai ya kara sauri abinda ba a so kai zaman to kan cewa kai gaggawa kana gudu wanda zaka zo cikin sallah kana haki babu nutsuwa shine ba a so ko kuma kamar mu yanzu a wannan zamanin namu da mota ka tuho kana ganganci an nuna maka ja ka wuce ai sallah zaka so to kace ka samu raka'a farko wannan kuskure ne in kai haka ka saba wannan hadisi in kai kuma idan kaje ka buge wani sai ka biya biya saurinka zuwa ga sallah ba zai ce a kai mun kyakkyawan nufi gare ka ba a kyakkyawan nufi tsari rai yafi wannan zuwa ka zo ka samu sallah a cikin jama'a wannan sunna ce mai karfi amma ka tsare rayukan mutane kuwa wajibi ne saboda haka wannan yana daga cikin wannan ba shi da alaka da ayyukan sallah amma daga abubuwan da suke da alaka da sallah shine zuwa sallah din wa tidalus sufufi yana daga cikin mustahabban sallah daidaita sahu bal wadansu malamai sun dauke shi a cikin wajibai tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna tafiyata sufufi min iqamati as-salah daidaita sahu yana daga cikin tsaida sallah ko wajibi ne ma'ana idan aka daidaita sahu mustahabbi ne da muhimmanci shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya ta da iqama sai ya tsaya ya tabbatar an daidaita sahu daga bayansa khulafa'ur rashidin sun kasance suna sanya ma'aikaci a cikin masallaci wanda aikinsa yazo ya ce musu an daidaita sahu sai su tada sallah haka aka rawaito daga sayyidina Umar da sayyidina Uthman kamar yadda Malik ya rawaito a cikin Muwatta su sanya wakili aikinsa ya shiga cikin sahu ya tabbatar an daidaita sahu sai yazo ya ce masa ya amirul mu'minin istawati as-sufuf sahu ya daidaita to sai tayar da sallah in aka yi iqama baya tayar da sahu sai wannan mutum ya zo ya gaya masa wanda abin da ya kamata kenan ɗan hizban mu ma su rinka yi wannan sunnar ba ma yinta a masallacin mu gashi kuwa khulafa'ur rashidin su suka yi kuma wannan yana daga cikin mustahabban sallah tabbatar da an daidaita sahu shi Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa shi da kansa yake bin sahu din yana sanya hannayensa yana daidaita kafadun mutane ya shashshafa kafadar ya tabbatar kan cewa wani bai wo gaba ba idan wani ya wo gaba sai ya koma ya je mai da shi ya tabbatar an tsaya sannan sai ya tayar da iqama to wannan ya daga cikin mustahabban sallah wa tarku tasmiyati fil fariida da barin cewa bismillahir rahmanir rahim a cikin sallar farilla wannan ya kawo shi a cikin mustahabbai kamata da ya fi dacewa ya kawo shi a cikin makruhan sallah yin bismillah a masabar imam malik barinta shine yafi a cikin sallar farilla saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ji yana bayyana ta ba to dan haka sai suka waɗansu sun tafi akan cewa baya faɗa ne kwata kwata abinda kuma muka rinjayar lokacin da muka karatun mun nan shine cewa ana faɗa amma a sirce ba a bayyana bismillah amma ana faɗanta domin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan da suka zo in ka tattara su gabaki ɗaya abinda suke nunawa kenan wa dhikru ba'da as-salami min as-salati bil adkari al-warida da yin zikiri bayan sallama daga sallah da abubuwan da zikiran da suka zo a cikin sunna ka qira'ati ayatul kursi kamar karatun ayatul kursi wa tasbihi 33 da yin tasbihi shine kace subhanallah sau 33 wa tahmid 33 da cewa alhamdulillah sau 33 wa takbir 33 da kabbara shine cewa allahu akbar 33 sau 33 wa hasmi al-mi'a da cika 100 din bila ilaha illallah wahdahu la sharika la da cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la shine wato shi kadai babu abokin tarayya a gare shi lahul mulku wa lahul hamd mulki gare shi na sani shi kadai da yabo na sani shi kadai wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine iko ne bisa komai wannan ya kawo ne a bisa misali ba wai yake shine kadai abubuwan da ake yi na zikiri ba ga sunan da yawanci masallatai ana sanya su wa'annan azkar din da ake yi bayan sallama wanda to yin su shi ma mustahabbi ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya koya masahabbansa kuma aka tattara su gabaki daya amma yawanci kamar yadda nake ambatawa akwai gyara a cikin wannan domin kamar yadda tartibin yazo istighfari sau uku astaghfirullah 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 haka yazo kamar yadda hadisin tauban sannan assalamu allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya zal jalali wal ikram sannan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wa la na'budu illa iya lahul ni'matu wa lahul fadl lahu sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahu din wa law kariha al kafirun sannan fi asaka la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd wannan shi ma dhikri ne mustaqil waɗansu suna wadatu suna cewa wannan la ilaha illallah inda ake yi mata allahumma la mani'a lima a'tayt sai su sanya ta ita ce wadda ake yi bayan an yi tasbihi 33 da tahmidi 33 da takbir 33 wannan kuskure ne wato la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau uku ake yin ta bayan sallama akwai wadda ake yi tare da la ilaha illallah mukhlisina lahu din akwai wadda an yi ta zai allahumma la mani'a lima a'tayt akwai wadda kuma ake yin ta an gama subhanallah walhamdulillah wallahu akbar to wajen yin wannan tasbihin 33 da tahmid 33 da takbir 33 hai a biyu ne ko ka ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sau ɗaya kenan sannan ka yi haka har sau 33 ko kuma ka ce subhanallah sau 33 walhamdulillah sau 33 wallahu akbar sau 33 wanne ne yafi na'am kai ararrabe ne shi yafi samun lada saboda ne to me ya tsarin aikin da ka yi a to aji ɗaya ne kace subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ko ba haka ba ɗaya kenan ka sake yin subhanallah walhamdulillah wallahu akbar biyu kenan kai 33 sannan kuma ka zo kace subhanallah sau 33 walhamdulillah sau 33 wallahu akbar sau 33 duk dai su ne ɗaya ko to me ƙarin aikin da kai na'am tasbihi barakallahu fik kirge wajen kirge annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirgawa da ɗan yatsunsa idan kai subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ka kirga sau 33 kirge 33 kawai zakai ko ba haka ba amma idan kai kowanne 33 kirge sau 99 zakai kan ka samu ƙarin aiki saboda haka wannan ya fi lada wannan shine yake abin da yake mafi rinjaye wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.